en deuxième partie, Jobless, Beats Africa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu kai yace tare da Murtala Faruk Sanina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Laraba 5 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yayin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ya rattaba hannu akan dokar ba dalibai bashin yin karatu. Mun tattauna da wani mai koyarwa a Najeriya domin jin fa'idoji da kalubalen sabuwar dokar. Sannan za ku ji cewar wani shiri da ake kira Pay as You Go yana taimakawa wajen magance matsalar rashin zuwan yara makaranta a Najeriya saboda talauci. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga mun salafa rukunina da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Kasashen Canada, Sweden, Ukraine da Britania sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fatanja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya yi sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikin sa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu. A yau Laraba kotun ta bada sanarwar gabatar da ƙarar wadda a ciki kasashen hudu suka ce Iran ba ta dauki matakan da suka dace na kaucewa aukuwar lamarin ba a shekara ta 2020, haka kuma ba ta gudanar da sahihin bincike na adalci ba, ta boye shaida, ta kuma ci zarafin iyalan waɗanda lamarin ya rutsa da su. Sojojin Iran sun harbo jirgin saman ne jim kaɗan bayan tashin sa daga Tehran. ‘Yan sa'o'i kafin nan kuma Iran ta harba makamai a wani sansani na Iraki da sojojin Amurka suka yi amfani da shi. Iran ta ce ta yi kuskuren harbo jirgin ne bisa zaton wata barazanar abokan gaba. Dukkan mutane 176 da ke cikin jirgin sun hallaka. Fasinjojin sa sun hada da 'yan kasa da mazaunan Afghanistan da Canada da Iran da Sweden da Ukraine da Burtaniya. Kungiyar Tarayyar Turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar na sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell. Kakakin kungiyar ta EU Nabila Masrali ta fada a wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba. Masrali ta ce China ta fada wa EU cewa ba su da dama a lokacin da aka tsara kai ziyarar a mako mai zuwa, da haka kungiyar ta nemi wani zabi na daban. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China Wang Weibin ya fada wa manema labarai a Beijing cewa muna marhabin da ziyarar ta Borrell a China da zarar damar lokaci ta samu daga bangarorin biyu. Yana mai cewa China za ta ci gaba da tuntubar kungiyar ta EU. An tsara Borrell zai kai ziyarar a China a ranar 10 ga watan Yuli domin tattaunawa da minista Qin Gang dangane da hulɗar kasuwanci da haƙƙin bil'adama da kuma matsayar China kan mamayar da Russia ta yi wa Ukraine. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin zirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar ƙerar makamai. Rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da taka kabo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila. Dakarun Isra'ila sun janye daga wani sansanin 'yan gudun hijira da ke gabar kogin Jordan da yammacin jiya Talata bayan gudanar da abin da suka kira samamin neman mayakan Falasɗinu da makamai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya shirya wata ganawa kan lamarin a ranar Juma'a bisa buƙatar da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta gabatar. Farmakin na kwana biyu ya kunshi dakarun Isra'ila 1,000 ya kuma yi sanadiyar kashe Falasɗinawa akalla 12.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. A Najeriya, a watan Yuni ne shugaba Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan dokar haɓaka damar dalibai ta yin karatun ilimi mai zurfi, a inda za a dinga ba daliban bashi. Sai dai masu ruwa da tsaki a bangaren ilimi sun nuna damuwa akan wannan shiri. Akan haka ne na tattauna da Malam Tijjani Muqaddas, wani mai koyarwa a Najeriya wanda yanzu haka yake jihar Kansas ta nan Amurka, inda yake halartar wani shirin karo ilimi na Humphrey Fellowship. Inda na fara da tambayarsa yaya yake ganin wannan doka ta ba dalibai bashin karatu da kuma sharuɗan da aka gindaya na cancantar samun bashin.
Gaskiya ne a wannan doka lokacin da najita gaskiya na yi farin ciki domin abu ne mai kyau. Dama a baya akwai irin wannan shirin a Najeriya tun lokacin mulkin sojoji, amma abin ya zo ya lalace. To lokacin da naji abin da ya tada min hankali yadda na gani akwai wasu ka'idodi ko sharadai wanda dalibi kafin ya samu shi wannan bashin kuɗi sai ya cika wannan sharadi. Na farko aka ce sai ya kasance iyayenka ba sa samun kuɗi wanda yawansa ya kai 500 a wata, amma a shekara. Sannan kuma ya kasance sai ka kawo wanda zai maka garanto, wanda ya kasance shi lauya ne wanda ya shekara 10 yana aiki, ko ya kasance ma'aikacin gwamnati ne wanda yake mataki na 12, ko ya zama ma'aikacin koti ne dai da sauransu. Sai naga wannan abu gaskiya yayi tsauri da yawa. Domin idan kika duba ita wannan dokan an yi ta ne saboda tallafawa su yara da ba su da ƙarfi wajen biyan kuɗin makaranta, wanda daga yawansu daga karkara suke ƙauyuka. Daka a Najeriya za ka samu ma ƙauyen da babu lauya, kuma babu ma'aikacin gwamnatin da level ɗinsa ya kai na 12. Kinga kelan a nan abin da ake nufi kelan mutumin da ya fito daga karkara gabaki ɗaya ba zai samu irin wannan tallafin ba na wannan kuɗi. Sannan na biyu aka ce kuma zai kasance ya fara biyan wannan kuɗin lokacin da ya gama bautar ƙasa da shekara 2. Abinda na duba na gani shine ai yanzu a Najeriya akwai yaran ma da sun gama karatunsu na jami'a sun shekara 10 ba aiki, suna zaman banza. To ta yaya za a ce kuma kana gama NYC za ka fara biyan wannan kuɗi? Kin ga wannan abu ne da zai zamanto akwai wahala. Sannan dokar ta ci gaba da cewa duk wanda bai biya wannan kuɗin ba a wannan lokacin, to za a kai shi kotu za ta ɗaure shi, za a kai shi prison ya je ya yi shekara 2. To abin da duba nan shi ne ai dama gidanka san ma na Najeriya duka sun cika, ana so kuma a ƙara cika su ne da ɗaliban Najeriya, tunda ba lallai ne su iya biyan waɗannan kuɗaɗe ba. To gaskiya wannan abu ne mai kyau, amma yadda suka yi tsarin gaskiya ba abu ne mai kyau ba. Kamar yadda na duba misali a nan Amurka, ba irin wannan tsarin suke da shi ba. Shugaban ƙasar Amurka wanda ya tafi Barack Obama yake cewa ya gama biyan kuɗin makaranta bashi na makaranta da yi na karatu da shi da matarsa bayan dabdar a zaɓe shi ya zama sanata na Amerika, bayan wajen shekara 20 kenan. To amma mu me yasa za a ce wai a Najeriya za ka fara biyan wannan kuɗin ne daga shekara 2 da gama NYSC din ka? Abu ne gaskiya ne wahala.
Ana cewa karatu a jami'o'in gwamnatin tarayyar Najeriya kyauta ne. Kai mana ƙarin bayani a game da dalilan da yasa jami'o'in ke buƙatar ɗalibai su biya kuɗin rijista.
Na'am, gaskiya akwai jami'o'i a Najeriya wanda a yanzu suka ƙara kuɗin registration na ɗalibai, wanda hakan da suka yi su ma ba wai a san ransu ba ne a tunanina. Domin kin san abin da ya shafa ruwa tsakanin ƙungiyar malaman jami'a da kuma gwamnatin Najeriya akan neman ƙarin kuɗi da sauransu da suke yi. To ba wai dalilin da yasa suke neman ƙarin kuɗaɗen nan domin su tafiyar da su gudanar da harkokin jami'an nan. In ta gwamnatin Najeriya za ta ba su kuɗaɗe sosai na gudanarwa a makarantar nan, na tabbatar maki a Najeriya akwai jami'o'in ma da za su iya cewa ilimin ya zama kuri ba sai ɗalibi ya biya wani registration ba. To amma gwamnati ta gaza ba su waɗannan kuɗaɗen da za su tafiyar da wannan makarantun, da haka ba yadda za su yi, dole su ƙara kuɗin makaranta. In sun ƙara wannan kuɗin makarantar da shi ne kuma za su yi amfani da shi wajen gudanarwa a wannan makarantar.
Ka ji yadda ɗalibai ke kokawa da ƙarin kuɗin makaranta yanzu, akwai masu ganin cewa wannan shirin bayar da bashin karatun da gwamnati ta ɓullo da shi wata hanya ce ta mayar da karatun jami'o'i ya zama na kuɗi ne, za ka ce?
Gaskiya ne, wannan haka ne. Abin da suke ƙoƙarin yi kenan, gwamnati tana so ta ɗauke hannunta a jami'o'i ta daina ba wa ma jami'o'in kuɗi. da haka su goma jami'oyi ai na samu kudin babun dalibai ba. Wannan shine dalili gaskiyar abin magana shine abin da gwamnatin Najeriya take kokarin ta yi ba abu ne mai kyau ba, kuma ba abu ne da zai kawo mana ci gaba ba. Ilimin nan shine wani abu musamman da ilimin nan na matakin farko da kuma shi wannan na gaba da secondary school, idan an masa rukun tsakainar kashi zai kasance a ƙasa babu ilimi, sannan duk ƙasar da babu ingantaccen ilimi zaka same ta da talauci, zaka same ta da rashin kimiyya da fasaha, zaka same ta da yunwa, zaka same ta duk wani abu da ya kamata. Don haka ina kira da gwamnatin Najeriya ta duba wannan abu su ba haka aka masu ba. Shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ba Amurka ya zo ya yi karatu a nan Chicago ba, ai ya ga yadda tsarin yake, haka ya kamata ya zo ya yi mana a Najeriya. Muna mun samu sabuwar gwamnati, ya kamata ta zo mana da wani abu wanda gwamnatin baya ba ta zo mana da shi ba. Daliban nan ƴaƴanmu ne, kannanmu ne, yadda mu ma muka yi karatu mu ba su dama su ma su yi karatun nan, a nan gaba su ne za su zo su rike mana kasarmu. To amma idan aka zo aka gallaza masu da kuɗin makaranta, to ya za su yi?
Malam Tijjani Muƙaddas kenan a tattaunawar da ne da shi. A Najeriya talauci shine babban dalilin da ke sa yara da dama ba sa zuwa makaranta, sai dai ana ƙara ƙoƙarin ganin an magance wannan matsala ta wata hanya ta musamman da aka tsara don ganin yara suna zuwa makaranta mai suna pay as you go. Patient Joseph tana ɗaya daga cikin ɗaliban da suka amfana da wannan shirin. Ga fassarar rahoton Gibson Emeka.
Samun damar yin karatu abu ne mai wahala a wurin mahaifanta saboda ƙaramin ƙarfin su. Amma yanzu da akwai zaɓin biyan kuɗin makaranta na pay as you go a makarantar NUS, Patient za ta iya samun damar koyo da muhimman abubuwan makaranta akan ƙasa da $5 kowane wata.
Children like me from low income family get free books.
Yara kamar ni daga iyalai masu ƙaramin ƙarfi suna samun littattafai kyauta, kayan makaranta, abincin rana a kullum, sannan kuma ƴan matan suna samun kayan tsaftace kansu kowane wata. Na koyi sababbin abubuwa, na koyi yadda ake magana a bainar jama'a, har ma na ƙara ƙoƙari a fannin lissafi. Ba Patient kaɗai ke farin cikin nan ba, yawancin iyaye suna samun rangwame da damar ci gaban karatun ƴaƴansu a makaranta, ko da yake har yanzu suna fama da matsalar biyan kuɗin. Na ga cewa wannan yana taimako fiye da sauran makarantu, domin samun wannan naira 100 sai mu ga yana da wahala, amma godiya ga Allah Maɗaukakin Sarki, kasancewar wannan ita ce hanya mafi arha wajen shigar da yaran mu makaranta. Muna neman kuɗi kuma mu biya. Kingsley Bangwell da matarsa suka kaddamar da makarantar NUS a cikin shekarar 2019. Wannan ya biyo bayan samun ƙaruwar yawan yaran da ke barin makaranta. Sun samar da zaɓi mai sauƙi kuma mai arha ga yara da suka fito daga gidaje matalauta. Ɗalibai suna biyan ƙasa da kashi 10 cikin 100 daga cikin $150 na kuɗin makaranta a kowane wadi, yayin da masu tallafawa da abokan haɗin gwiwa ke bada gudumawa sauran, inji Bangwell.
Families that have limited
income. Iyalai waɗanda ke da ƙaramin ƙarfi, za mu fi bada fifiko wajen abinci, magunguna, matsuguni da kuma tsayin rayuwa ta yau da kullum. Don haka abin da ke nufi shine ilimi da tura ƴaƴansu makaranta. Za a mayar da su zuwa wannan bangaren. Adadin yara da ba su zuwa makaranta a Najeriya a shekarar 2022 ya kai miliyan 18.5, a cewar wata kungiyar agaji ta ƙasa da ƙasa Save the Children, yayin da sama da kashi 40 na 'yan Najeriya miliyan 200 ke fama da talauci. Gidaje da yawa ba sa iya biyan kuɗin makaranta. James Olurotimi, ƙwararre a fannin ilimi, ya ce kamata ya gwamnati ta rufe gibin a fannin ilimi a Najeriya.
A lot of rural schools don't even have roof over their heads.
Makarantun karkara da yawa ba su da rufi, babu wutar lantarki, babu ɗakin gwaje-gwaje. A gaskiya ma tallafin ilimi ya yi ƙasa sosai, kuma wannan babban ƙalubale ne baya ga ƙarancin ma'aikata. Dole ne gwamnati ta kasance da niyya game da bayar da tallafin horar da malamai da ci gaba da horar da su. Yayin da aka samu ɗalibai sama da 100 da suka yi rajista, makarantar NUS tana fatan faɗaɗa da ɗaukar ƙarin buƙatu. Duk da rashin isassun kuɗaɗe ya kawo cikas ga ci gaba, hukumomin makarantar sun ce suna sa ran samun ƙarin masu ɗaukar nauyin tallafi ga aikace-aikacensu.
Madalla,
Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A kusan kowace ƙasa a faɗin duniya ana samun mutane maza da mata masu kashe kansu. Rahotanni sun nuna cewa kimanin mutane 700,000 ke kashe kansu a kowace shekara a ƙasashen duniya. Shin ko addinin Musulunci da Kirista sun yarda mutum ya kashe kansa? Ga wasu shugabannin addini guda biyu, shugabannin Kirista da na Musulunci.
Sunana Reverend Philip Mayango, shugaban Shara Baptist Church, Ibadan. Lele kam addini Krista litafi mai sarki ya yi mana bayani da dama gamu da kisa kai, wanda ko mutu zai yi ma wani kisa kai ko kwa kai ka yi ma kanka kisa kai. Ya ba Musa dokoki guda goma, cikin dokoki guda goma ya ce masa thou shalt not kill wato ba kisa kai.
Shin addinin Krista ya yarda idan mutum yana cikin wani hali na bakin ciki ya kashe kansa?
Leka kaman da nayi bayani da cewa Allah bai ba da izini a yi kisa ba, dan kai ma kanka kisa wato ya nuna da cewa kai da kanka ka halice kanka. Allah da ya halice mu shine da rai, shine da komai, shine ya shirya mutuwa, ba wai ya shirya mutuwa wai mutu ya kai shi mutuwa ko kwa ka kai shi kanka ba, amma shine ya shiri komai da komai. Dan mutu ya kai shi kanshi a gaskiya fa zai fuskance hukunci Allah.
Sunana ana ce da ni Malam Tahir Zubair Abubakar anan Sabo Ibadan. Dinin Musulunci bai yarda da mutum ya kashe kansa ba, domin komai tsananin rashin lafiyar da mutum yake fama da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa ka roki mutuwa in alkhairi ce a gare ka, Allah ya sa ta zama alkhairi a gare ka. In ba alkhairi bace, to ubangiji Allah ya dauke ta da gare ka. Sannan kuma na biyu, duk mutumin da ya kashe kansa, to ya kashe kansa ta hanyar da ita za a dinga azabtar da shi a kowane lokaci. In dutsiya ho ya fado, to anan koda ya mutu haka Allah zai tare shi, zai ta tare shi, kashe shi yana tare shi yana fado akan dutsen yana mutuwa. In wukansa ya kashe kansa haka, wukan zai ta doka yana daba wukansa yana mutuwa. Haka kuma in guba ya shi haka zai tai, haka hadisi ya koyar da mu. Dan haka ba wani abu na rayuwa duniya da zai sa dan adam ya kashe kansa. Idan ya kashe kansa, to ya sa kansa cikin bala'i da fitina. Mu addinin Musulunci ya ba mu dama mu yi hakuri har lokacin da Ubangiji Subhanahu Wata'ala ya kawo karshen rayuwar mu, sannan shine mafita a gare mu. Wannan shine kyakkyawan abin da addini ya koyar da mu.
Mallam, ina matsayin mutumin da ya kashe kansa a cikin addinin Musulunci.
To gaskiya wanda ya kashe kansa kusan ya kashe kansa sai a ce kuma dan wuta ne, domin babu ainihin wani hukunci wanda addinin Musulunci yake dan adam da ya shiga cikin wani hali ya kashe kansa, babu. Dan haka mutum ya sa kansa cikin bala'i, cikin fitina ta wuta.
Wani makwabcin wani matashi da ya taba kashe kansa a Ibadan cewa yayi
tunana musta. Gaskiya mu ma mun tsinci kanmu ta bakin ciki kan wannan kisan wannan yaro da mu kanmu abin ya ba mu al'aji, mu ba mu jaɗin abin ba. Bayan haka bai wata wasiya ba, mu ba mu samu shaidun kan wannan abu da yayi ba. Mu dai mun tsinci kanmu a yawaye gari yara ta kansa.
To a bayanan da kuka samu ga jama'a, menene dalilin da yasa ya kashe kansa?
Wallahi sam bayani da jama'a, kowa dai yana faɗan gwagwadon ikon abin da ya ga ya sani yake faɗa. To shine dai abin da zan iya cewa, da mu ba mu da wani cikakken bayani dalilin da wannan abu ya faru, ba mu da cikakken bayanin sa. Mu dai mun waye gari mun tsinci wannan abu.
Kai makwabcin sa ne?
Ni makwabcin sa ne.
Wani hali aka shiga a lokacin da kuka sami labarin cewa yara ta yi kansa?
To gaskiya halin da muka shiga, an shiga ɗimuwa, ba ɗaya makwabcin nan namu duk sun shiga ɗimuwa da rashin jin daɗi.
Wasu 'yan Najeriya ma sun bayyana ra'ayoyinsu a game da mutane masu kashe kansu.
Sunana Umar Ali Bagudiri. Wannan maganan kisan kai da jama'a suke ma kansu babu sa Allah gare. Za a ce ko kana tunanin ka samu naira 500,000 sai Allah ya sa baka samu ba ka samu ko 5,000, wannan abu ya kawo maka haka je kace za ka rake kanka. Wani kuma soyayya ne tsakanin shi da mace, ya nema an hana shi sai ce zai kashe kanshi. Duk irin wannan suna faruwa. Wasu kuma suna shaye-shaye ne na banza, dan akwai irin wannan wallahi. Sun sha banza, sun sha wuki, hankalin su ya kushe, sai kaga suna cewa kawai su duniyar mata ishe su. To kaga duk wannan masu daukan rayuwa su ta hannun su gaskiya bai dace ba. Na san wallahi shine makasudin, sai gusa musu da hankali su zo su yi abin da ba daidai ba, su ai ya kai ga sun kashe kansu.
Na sunana Alhaji Bala Jokurate daga Saba Ibada.
Da mutane wanda suke kashe kansu gaskiya al'amuran wani bakin ciki yake sa ya kashe kansa. Wani kuma kamar da wancan da wakili na faɗa wani bacin rai ya nemi mace bai samu ba sai je kashe kansa. Kuma akwai mun aka taba yi anan ma na Saba Ibada. Ai wani yaro da yaje rata kansa ya kashe wanda daga baya aka yi tirda al'amarin sa. To irin wannan abubuwa suna faruwa ne ga yara matasa wani kuma ga shaye kicaye yake kawo wannan al'amura. Addinin musulunci bai yarda cewa mutum ya zai kashe kansa ba.
Dr. Bashir Bello na jami'ar gwamnatin tarayya da ke Gusau a jihar Zamfara masani zamantakewar jama'a ne a Najeriya ya warware zare da abawa game da abin da ke jawo mutum ya kashe kansa.
To da dama abinda su sociology da muka bayar yi bayyana cewa suke kawo suicide abin da ke kawo suicide kenan ko mutum ya kashe kansa ba
haka ne
kamar sociologically an kawo abubuwa biyu na farko shine kamar integration ko kuma that is kamar mutum in taya ne ka zama wanda yake ka yadda da abin da yake yi a cikin gari integration na biyu shine regulation dokokin da yake cikin gari na bangaren integration an ce akwai wani irin kisan kai wanda ake kiran egoistically ne kamar ni abubuwan da ake yi a cikin gari babu ruwana rayuwar da nake yi yake ni nake rayuwa na ba ruwana da mutane to wannan irin ba ruwana da mutanen nan ko to zai iya kawo ka kashe kanka saboda kai baka shiga mutane baka sa abubuwan da ake yi kana rayuwa ne ta kanka to wannan shi ne ake kiran egoistical suicide mutum zai iya kashe kansa saboda bai mu'amala da mutane
bai mu'amala kuma ya kaurace mu mutane
yawa to wannan zai iya kawo egoistic suicide sai kuma abin da ake kiran altruistic suicide shi ne yawan cudani da mutane kawo kamar yanzu in ka yadda da abubuwan da ake yi mutanen ka suke yi zai yi za ka iya kashe kanka ba according to sociology ya yake rubuta haka shi ne ka duba kamar su Boko Haram abinda suke yi sai bala'in yadda da abinda suke yi shi ya kawo kashe kai suna ganin kamar an cuce mu mu dai ba za mu yadda ba kuma an riga an tusa musu irin wani ra'ayi kuma duk sun yadda da wannan ra'ayin to mutum zai iya kashe kansa saboda bala'in yadda da shi ne irin altruistic suicide.
Dokta wasu na ganin cewa bakin ciki shi na sa mutum ya kashe kansa misali mutum ya nemi aure bai samu ba arabi ne bashi da lafiya ko kuma ya faɗi jarba duk suna sa mutum ya kashe kansa ko masana zamantakewar jama'a ya kuke kallon wannan
to shi wannan ma wanda da ka turo yanzu su ma suna cikin egoistic ne ai saboda kana gani kamar kai baka samu ba ka gane ko rashin samu aure rashin samu arziki rashin samu abun duniya ha egoistically ne kana gani kamar ai ba yi da kai ba rai da abubuwan da ake yi a cikin duniya cikin mutane ba a yi da kai dole mutum zai iya kashe kansa saboda kana gani kamar rayuwar da ake yi kai ga kai an ja ka baya ga kai ba a yi da kai
menene za a yi wanda zai kawo da jama'a suna kashe kawunan su
na farko abin da zai iya kawo irin a rage irin wannan matsala shine mutane yana bukata in rage mu'amala
babu adadin mutanen da suka kashe kansu a duniya ko Najeriya ko ma yankin Afirka
gaskiya babu
wata kididdiga ta nuna cewa kasashen Lesotho Guyana Estuani da Korea ta kudu suna cikin kasashe da ke gaba-gaba a kasashen da mutane ke kashe kansu a duniya. Kana kasashen Venezuela, Honduras, Philippines, Syria da Iraki suna da karamcin mutane masu kashe kansu a duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran duniya.
Wasanni a takaice.
Wani mamban majalisar dokoki kuma mamba na kwamitin majalisar da ke kula da sha'anin matasa da wasannin motsa jiki da kuma al'adu Honorable Kwabla Woyum ya bayyana cewar rashin tabuka abun a zo a gani na Black Mateus da yadda cikin kyautawa da bismillah aka yi waje da ita a gasan cin kofi na Afirka na 'yan kasar shekaru 23 a dalilin mai da hankali ka cukam akan batun kuɗi ne maimakon wasan. Woyum wadda tare da shi aka tafi kasar Maroc haɗa da makaddashin ministan matasa da wasannin motsa jiki Evans Bobio Poku da Honorable Evans NG mamban zababban kwamitin ne ya gabatar da wato ra'ayinsa ne akan mummunar rawar da 'yan wasan sun kataka Black Mateus wacce ke da burin kasancewa cikin ukun farko da za su samu tikitin samun gurbi a wasannin Olympics da za a yi birnin Paris ya ta kasa hauren matsayin rukunoni. Dan wasan gaba na Black Stars din kasar Ghana da Crystal Palace Jordan Ayew ya fito kararaya da abudde ya dade a boyi a gadan zaciyarsa na taka ta maula a Premier League din Ghana wataran mai shekaru 31 bayan hakan din ne a cikin wata hira da GTV Sports ranar Litini 3 ga wannan wata na Yuli Premier League din Ghana ba shakka wani abu da ke a raina kinan wataran zan yi wa wani klubin Accra wasa saboda Accra ne matsuguni na inji shi a tsawon rayuwarsa dan wasan da ya haska ya taka leda a sanannun kungiyoyi a Turai kamar su Olympic Marseille Sochaux Aston Villa da Swansea City inda ya har hakan din ya tabbata kenan Jordan Ayew zai shiga cikin jerin ɗan wasa irin su Suleiman Tari a samuwar Jan Emmanuel Ajman Bedu da Samuel Nkum da su kuma sun yi wasa nan gida kan su yi marabus shugaban hukumar kwallon kafar kasar Ghana Kate Kirk ya kasa koye irin su da yake yi wa marigayi Anasidu Tanda tsohon dan wasan gaba na Accra House of Oak da Black Stars Tanda wanda mamba ne na ɗan wasan da sun kallashi kofin Africa 1978 ya rasu a ranar Asabar 1 ga watan Yuli shekara 2023 Okreku ya mika ta'aziyarsa a gidan marigayin dan wasan kwallon na kasa ranar Lahadi bayan an yi jana'izarsa aka yi bisu a ainihin makabartar Awudumi ya yake tuna irin tarihi da tanda ya bari cewa yayi na tashi tare da sanana na Seydou ko da yake ban kalli wasansa da yawa ba na karanta labarinsa kuma na san dane da House of Oak ta yi ko dai in ce take boki da shi yana mai bayyana gadammawar Anasa ga clubin dinsa da kuma kungiyar kasa Black Stars na kuma san yana cikin Fesan 5 wato ɗan wasa biyar masu ban tsoro da suka yi wa Hasu wasa har sun karin jaya a nan kasar wani lokaci saura ne Muhammad Polo Robert Hammond mamma Akwa da Peter Lamti tuni dai an yi addu'an kwana uku Manchester United na Premier League Turai ta janye daga cikin masu sha'awar sayan ɗan wasan tsakiya na Ghana Mohamed Kudus bayan ta damke Mason Mount bayan rakaba hannu bisa wata kwandila da ɗan wasan tsohuwar zakarar Turai na cikin waɗanda suke zawarcin Kudus kasancewa yana cikin ɗan wasan da manager Erik ten Hag ke fatan samu cikin ɗan wasansa ganin irin rawar da ya taka a kamfen ɗin kungiyar sa Ajax da wannan muka iso karshen labaran wasannin Radwan Allah Muktara ba sashin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
da wannan kuma muka zo shirin mu na karshe wato labarai a takaice
Takaice rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai hare-hare ta sama a yankin jirin Gaza domin mai da martani kan harba wata roka da mayakan Hamas suka auna wata cibiyar kera makamai rundunar sojin ta Isra'ila ta ce tun da farko sai da ta kakkabo dukkan rokokin biyar da aka harbo zuwa yankin Isra'ila kasashen Canada Sweden Ukraine da Burtaniya sun buƙaci kotun ƙasa da ƙasa da ta hukunta Iran kan harbo wani jirgin saman fasinja na Ukraine a sararin samaniyar Tehran wanda ya sanadiyar mutuwar dukkan mutanen da ke cikinsa kana kuma su biya diya ga iyalan waɗanda suka mutu kungiyar tarayyar turai ta EU ta ce China ta soke ziyarar babban wakilin kungiyar a sha'anin lamuran kasashen waje da tsare-tsaren tsaro Joseph Borrell kakakin kungiyar ta EU Nabila Masrali ta faɗa wata rubutacciyar sanarwa a yau Laraba cewa Beijing bata bayyana dalilin yin hakan ba Kotun kolin Myanmar ta saurari bahasi na ƙarshe kan karar da hanbararren shugabar ƙasar Aung San Suu Kyi ta gabatar kan hukuncin da aka yanke mata na ƙararraki biyu da suka shafi zamba a zaɓe da kuma karya dokar sirrin gwamnati wani jami'in shari'a da ke da kusanci da ƙararrakin ya ce kotu za ta iya yanke hukunci nan da watanni biyu masu zuwa sabunta ba da tallafin soji ga Ukraine ne zai mamaye ajenda yayin da kungiyar kawancin tsaro ta NATO take shirin gudanar da babban taron ta na shekara-shekara na tsawon kwanaki biyu a ranakun 11 da 12 ga watan nan na Yuli ke ta kira ga kungiyar da ta gaggauta amincewa da bukatar da ta gabatar na samun shiga kawancin a wajen taron babban sakataren kungiyar ta NATO Jens Stoltenberg ya tabbatar a jiya talata cewa zai fada da wa'adin shugabancin sa da karin shekara daya yayin da kasashen yammaci suke fafutukar wanzar da hadin kai a daidai lokacin da Rasha take zafafa al'amura.
To masu sauraron mu, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanina da ya tsaya ni gabatar da shirin, da wacce ta bada umarni wato Julie Leather Gresham, da ma injiniyan mu na yanzu ni Zakara Aminu Fage, nake muku fatan alheri, mu kasance lafiya.